الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أبو جاجة الله ملوكتين سلكي mai kowa mai komai da ya sake rayar da mu har zuwa wannan safiya ta Asabar shi daga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ke daidai da 16 daga watan March shekara ta 2024 idan ƴan uwa basu manta ba jiya mun tike a cikin suratul Taha aya ta 24 fadar Allah madaukakin sarki ga annabi Musa izhab ila fir'auna innahu tagha wato Allah madaukakin sarki bayan ya shirye annabi Musa ya ainihin masa wahayi ya bashi sako ya gama kimtsa shi tsaf to yanzu kuma ya aike shi ya bashi aikin da yake so shine yaje yayi wa'azi ga fir'auna sai da yake tsammanin fir'auna yaji tsoron Allah ya ainihin dawo daga kan addinin da yake yi na gargajiya da da'awan Allahntaka da yake yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa idna dawa buka Musa anittil qawma zalimin qawma fir'auna ala yattaqun don haka annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya bashi wannan umurnin to yana da waɗansu damuwoyi guda uku akwai waɗansu matsaloli guda uku da annabi Musa yake kallon su a matsayin tannaki da tabaibayin da za su iya zama masa kakanikayi a cikin saƙon da Allah ta'ala ya aike shi wannan Allah madaukakin sarki ya ambata a wani wurin ba a nan suratul Taha ba sai dai a suratul Taha Allah madaukakin sarki ya ambaci abin da ya biyo sakamakon wannan ɗarɗar da damuwan da annabi Musa ke da shi Annabi Musa alaihi salam a cikin suratul Shu'ara Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa yana da damuwa guda uku wato kaman korafi da zai gabatar da shi a gaban Allah madaukakin sarki a sanadiyar wannan aikin da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan shike cikin fadar Allah madaukakin sarki wa idna da rabbuka Musa anittil qawmal zalimin qawma fir'auna ala yattaqun tun lokacin da ubangijinka ya ainihin kira Musa alaihi salam cewa ka tafi ga mutane azzalimai kai musu wa'azi ba wasu mutane bane jama'an fir'auna ko sa ji tsoron Allah su bar abin da suke yi annabi Musa sai ya shigar da korafin sa qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun kaji korafin sa guda uku sai ya ce rabbi inni akhafu an yukadzibun ya ubangiji lalle ni ina jin tsoron kar su karyata ni na taso a gaban su sun san yarantana kuma sun san ni tsintacce ne ma tsintana aka yi su suka raine ni ya zan yi in je musu da wannan magana yace ya Allah ina jin tsoron ba za su yarda da ni ba za su karyata ni wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani zuciyata tana kuntace ina samun damuwa akan ya ma zan fuskance su ta wani hanya zan kullo musu bayan kasancewa harshe na baya iya bayani dalla dalla ina da guriya guriya ko ana ana a harshe na kaji korafin sa na biyu ta wani hanya zai musu bayani fa arsil ila harun ka hada mun da Haruna tunda shi yafi ni fasahan zance yafi ni iya magana ka hada mu tare da shi ya karfafe ni muje walahum alayya dhanbun kuma akwai wani zunubi da suke da shi a kaina wato wani zunubi da suke bi na bashi wanda shi ya tilasta mun hijira daga garin Misra na koma Madina a matsayin dan gudun hijira dan haka wannan abun yana nan a cikin lissafi nayi kisan kai cikin jama'an su ba bisa ganganci ba tare da cewa na roki Allah ya gafarta min to su din ba ni da tabbacin sun yafe min dan haka ina jin tsoron za su iya kashe ni su dauko wancan laifin kaji korafin annabi Musa guda uku wanda yake ganin sa matsayin tabaibayi game da wannan sakon da Allah ta'ala ya aike shi da shi a cikin suratul qasas da Allah ta'ala ya gama magana da shi ya bashi sako qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun ya ubangiji lalle ni nayi kisan kai kaga sai ya fara da wancan na karshen a suratul shu'ara ya ubangiji ni nayi kisan kai a cikin su dan haka ina jin tsoron kar ni masa kashi wa akhi harun huwa afsah minni lisanan dan uwana harun yafi ni azancin magana yafi ni iya isar da sako yafi ni quwwatul ilqa fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni ka aike shi tare da ni ko a samu su gaskata ni kaji nabi kenan inni akhafu an yukaddibun lalle ni ina jin tsoron kar su kareta ni kaga korafin nan guda uku a cikin suratul shu'ara da cikin suratul qasas wannan sune abinda suka zo a cikin tunanin annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce masa izhab ila fir'auna innahu tagha wannan ya kawo yayi wadansu addu'o'i wanda kan shi zamu tashi ayata 25 qala rabbi shrah li sadri
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
النبي موسى عليه السلام da jin wannan umurnin na Allah madaukakin sarki saboda waɗannan abubuwan guda uku da yake tunani sai ya nemi taimakon Allah sai nemi agajin Allah haka ake so kuma duk lokacin da Allah ya dora maka wani nauyi to ka nemi taimakon Allah duk yadda kake jin kana da ilimi da basira duk yadda kake ganin gogewanka da kwarewarka duk sanda Allah madaukakin sarki ya dora maka wata nauyi ko mun girmanta ko mun kankantanta ka nemi taimakon Allah ba za ka iya barin Allah bai taimake ka ba shugabanci ne mai girma na al'umma ko takaitaccen shugabanci ne a aure kai kana dan matashi da kai ba kowa bane ba ka jira ba a jiranka amma yanzu an daura maka aure an daura maka nauyi to ka nemi taimakon Allah haka nan wani abu ne da kai ka dora ma kanka ka shiga cikin wani sabon al'amari ko kana fuskantar wani sabon yanayi to ka nemi taimakon Allah ka bude sabon shago to ka nemi taimakon Allah ka bude ka ainihin karbi wata gona ko ka sai gona zaka fara noma ka nemi taimakon Allah zaka fara wata sabuwar sana'a ka nemi taimakon Allah ka samu admission a university ko a ɗaya daga cikin makarantu dan karo ilimi ka nemi taimakon Allah duk wani nauyi ko sabon yanayi da ka shiga to ka nemi taimakon Allah wannan shiriya ce ta annabawa dan haka annabi Musa alaihi salam yace rabbi shrah li sadri ya ubangiji ka haskaka kirjina ka haskaka mun zuciyata ka ainihin karfafi zuciyata da imani kamar yadda al-imam Abu Abdullah al-Qurtubi a cikin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an yace ay wasi'hu wa nawwirhu bil imani wan nubuwa ya Allah ka fadada kirjina ka bani yalwan kirji ka bani juriya ta yadda zan jure ma gwagwarmayan wannan sakon da ka aike ni da shi sannan kuma ya Allah ka haskaka zuciyata da hasken annabta da haske na imani wannan abinda annabi Musa alaihi salam ya roka akan wannan addu'a yayi daidai da fadan Allah madaukakin sarki faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam duk wanda Allah ke nufin ya shiryar da shi sai ya bude da kirjinsa wato ya bude zuciyarsa da ainihin haske na imani na musulunci wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan wanda Allah ke nufin batar da shi sai ya sanya zuciyarsa ta zanto kuntatacciya tana cike da damuwa duk sanda ake bayani da gaskiya sai ya ji zuciyarsa ba ta so sai ya rika jin kunci sai ya rika jin har sai in ya tashi ya bar wurin sannan zai ji hankalin sai ya kwanta to wannan mutumin Allah na nufin batar da shi kenan kannama yas'adu fi sama kadhalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun wa hadha siratu rabbika mustaqima hakanan kamar fadan Allah madaukakin sarki afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa 'ala nurin min rabbi فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كَمَا فَعَلَ اللَّهُ مَرُوكِكِنْ سَرْكِي غَ النَّبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَشِيبَ مُبُدَ دَا مَكَ كِرْجِنْكَ بَا اللَّهُ يَنَا تُنَا مَسَ نِئِمَر دَا يِي مَسَ وَتُو شِيمَا وَنَّنْ أَبِنْدَا النَّبِي مُوسَى يَرُوكَا تُو النَّبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَا يِي مَسَ هَر يَكِي تُنَا مَسَ چِيوَا أَشِيبَ مُ budada maka kirjinka mun budada maka zuciyarka mun haskaka ce da hasken annabta da hasken imani ba dan haka wannan na cikin abinda annabi Musa alaihi salam ya fara roƙa saboda waɗannan abubuwan da yake tunani da kuma girman sakon da Allah ta'ala ya dora masa wannan yasa ya roki Allah madaukakin sarki ya haskaka kirjinsa wato zuciyarsa ya fadada tunaninsa ya kara masa da basira da haske daga wurin Allah madaukakin sarki idan muka lura da wannan lafazi na rabbi shrah li sadri ya Allah ka yaye min damuwa ka haskaka min kirjina wannan sadri anan wurin wato kirji an fadi sunan wani bangare ne na jikin dan adam amma ba wurin ake nufi ba ba kirjin ake nufi ba zuciya ake nufi ba ita kanta kirjin ake nufi ba me ke cikin kirjin me ya abu mafi muhimmanci da Allah ya taskace a kirjin dan adam ita ce zuciya to ita ake nufi wannan kam a cikin alqur'ani mai girma yana da yawa matuka inda Allah ta'ala yake ambaci as-sadru والمراد به القلب انا انبتن واتو تجي اما كما زوجيه yake nufi wannan wuraren suna da yawa wani lokacin Allah madaukakin sarki ya ambaci as-sadru a matsayin mufradi shi kadai kaman wadancan guda uku da muka ambata irin su 11 ne a cikin alqur'ani mai girma wanda yake al-mufradul mujarrad su 11 ne a cikin alqur'ani sannan kuma akwai wanda akan yi idafa kaman sudurahum shi ma guda ɗaya ne da fatha ala innahum yafununa sudurahum liyastaqu min ala hin yastaqshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi dhati sudur a cikin surat hud haka na akwai sudurihim bi kasri ra sudurihim da idafa da kuma kasri ra kuma waɗannan guda hudu ne rak a cikin alqur'ani mai girma kaman fadan Allah madaukakin sarki wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah a cikin surat al-a'raf hakanan kaman fadan Allah madaukakin sarki wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin a cikin surat al-hijr hakanan fadan Allah madaukakin sarki ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه اتشن سوره غافر هكذا نهدون سو فدار الله مدوكين سنكي لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون اتشن سوره الحشر هكذا صدورهم يكنزو ده اضافه ده كما ضمير را su kuma wannan guda uku ne kwata-kwata a cikin alqur'ani mai girma na farkon su fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar nabiyin su fadan Allah madaukakin sarki illal ladina yasiluna ila qaumin a cikin suratul nisa الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم نفاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم نؤكن سو فدان الله مدوكين سركي وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون a cikin suratul naml haka nan Allah madaukakin sarki yakan ambaci as-sudur bil jam'i wa sudur ba tare da kuma idafa ba zallan sudur wannan kuma guda uku ne su ma gaba daya a cikin littafin Allah mai girma duka ana nufin zuciya ne an faɗi kirji amma zuciya ake nufi shine kamar fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin haka nan nabi su fadar Allah madaukakin sarki afalan yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi suduri a cikin suratul hajji haka nan Allah madaukakin sarki yace ya lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur duka waɗannan wuraren as-sadru ko as-sudur ko suduruhum ko sudurahum ko sudurihim duka ana nufin wato zuciya ne amma sai ana ambacin inda zuciyar take shi yasa zaka samu wata rana ko a wurare mabambanta Allah madaukakin sarki yakan yawan fadan wallahu alimun bi dhati sudur inna allaha alimun bi dhati sudur lalle Allah yana sanar da abin da ke cikin kirazan ku ana nufin abin da ke cikin zukatan ku an ambaci kirji inda zuciyar take amma zuciya yake nufi wannan lafazin alimun bi dhati sudur guda 12 a cikin alqur'ani mai girma daga cikin su akwai faɗan Allah madaukakin sarki ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'abdu 'alaykum al anamila min al ghayb qul mutu bi ghaybikum inna allaha 'alimun bi dhati sudur kamar faɗan Allah madaukakin sarki kuma anzala 'alaykum min ba'di ghammin amanatan nu'asan yakhsha qa'ifatan minkum wa qa'ifatan qad ahammatkum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al haqqi dhanna al jahiliyyah yaquluna hal lana min al amri min shay قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان النبي الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سنة نندى جامعة سنة سبو مشاهدوني أتشين القرآن لجرمة wanda yake na ƙarshen su shine a cikin suratul mulk wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur dan haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari annabi Musa ya rufi Allah ya buɗe da zuciyarsa ya bashi haske daga gare shi dan ya samu ƙwarin gwiwar tunkaran wannan muhimmin al'amari da ya dora masa a sakamakon waɗannan abubuwan da yake hararowa yake hange wanda Allah ya faɗa a cikin suratul shu'ara da kuma suratul qasas abu na biyu da annabi Musa ya roƙa wa yassir li amri ya Allah ka sauƙaƙa min wannan al'amarin wannan nauyin da ka ɗora min yana da girma ya Allah ka sauƙaƙa min ka mayar min da shi ya zama mai sauƙi tare da cewa al'amari ne mai girma mai wahala jama'a musulmi babu abin da yake da girma da wahala irin Allah ya dora ma annabi cikin annabawa ya bashi sakon je ka shiryatar da mutane je kai musu wa'azi to wannan Allah ya dora masa nauyi mai matukar girman gaske ballantana shi Fir'aun aka ce ya tunkara kaga aiki ne mai girma to hatta sauran annabawa wannan al'amari ne mai girma Allah yake dora musu haka nan duk wani malami in dai zai gaji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innal ulama warasatul anbiya lalle malamai sune magada annabawa wato su suka gaji aikin da annabawa suka rayu a kai na gwagwarmaya dan yada addinin musulunci da yada kyawawan aqidu da kyawawan dabi'u to dukkan malami da ya dauki wannan aikin to yana cike da wahala ya dauki aiki mai girma zai sha wahala wahalar da ce kama da wahalhalun da annabawa suka dauka gurgudun yadda ya ruko da shiriyan annabawa, gurgudun irin wahalan da zai sha, gurgudun yadda ya sassauta akan ruko da shiriyar annabawa akan da'awar su, gurgudun shi ma yanda zai samu sauki a cikin ainihin kalubale da jarrabawa da zai fuskanta. Zaka wajibi dukkan wani malami da dukkan wani mai da'awa ya san cewa zai fuskanci kalubale da jarrabawa ta inda ma baya tsammani. Wannan yasa Allah madaukakin sarki yake yawan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri, yake yawan hakurkurtar da shi cewa kayi hakuri akan wannan abin da aka dora maka, ka jajirce, ka ƙara maida hankali, ka ƙara jurewa, kayi hakuri game da hukuncin Ubangijinka, kayi hakuri game da abubuwan da ake saukar maka na wahayi, kayi hakuri game da kaza. Zaka ga Allah madaukakin sarki yana yawan bashi hakuri, kamar fadan Allah madaukakin sarki tun a wahayi na biyu bayan an saukar masa da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. To bayan ya koma gida daga wannan wahayin an maida shi annabi, bayan ya koma gida sai aka zo aka yi masa wahayi na biyu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Kayi hakuri game da wannan aikin da aka dora maka, sai kayi hakuri, sai ka jure, sai ka jajirce. Dan haka Allah ta'ala ya hakurkurtar da shi tun a karan fari. Shi yasa ma daga wannan lokacin da ya suka ɗebi jiki da shi da matarsa, matar kirki, matar alkhairi Khadija bint Khuwailid, ta kai shi wurin wani malami cikin malamai mabiya addinin Annabi Isa alayhi salam, ya bashi labarin ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Yace masa Allahu Akbar, Allah sarki. Yace masa kai ne annabin karshen zamani da muka gani a cikin littafin Annabi Isa. Yace ina ma da a ce Allah zai tsawaita raina in kai lokacin da za a kore ka a garin nan, dana ce nufita. Annabi ya ce awar mukhrijiyahu, yanzu ni za a kore ni a garin nan? Walaqad ibn Nawfal ya ce ai babu wani annabin da aka taɓa tura shi, aka taɓa bashi saƙon da aka baka face sai da aka kore shi a garin. Fama kana jawabu qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum, ku kore su a garin. Duk annabi sai da ya gudun hijira sai da aka kore su. Ya ce za ka shirya za a kore ka a garin nan, duk yadda kake ganin ana haba-haba da kai ana son ka, in dai za ka tsage gaskiya, in dai za ka tsayo a kan gaskiya. To sai an canza fari ya koma baki, sai an bankara gaskiya ta koma ƙarya. Shi ya fi kowa gaskiya, amma da ya zo suka ce maƙaryaci ne shi. Sun yadda bai taɓa ma kowa ƙarya ba, ba yi da rekod ɗin cewa ya taɓa ma wani ƙarya, amma da ya zo ya ce Allah ya aiko shi. Ya ce ni na zauna faƙar labisu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun, na zauna cikin ku shekara da shekaru kafin yanzu da aka aiko ni. Da da ba aiko ni ba, ban zauna ci da fa an aiko ni ba, amma yanzu an aiko ni kuma kun ƙaryata ni. Tun daga gidansu aka fara ƙaryata shi, ya fara gwagwarmaya da iyayensa, wato ƙannin mahaifinsa, ƴan uwan mahaifinsa, na aka samu su Abu Lahab, suka zazzage shi. Allah ya ce tabbata ya da Abu Lahabin, watabba ya rama masa, ya kuma tabbatar da halaka ga Abu Lahab da matansa Ummul Jamil ko kuma Ummul Qabih. Dan haka Allah yake hakurkurtar da annabinsa, ba shi kadai ba, duk wanda zai ruko da addinin musulunci to yayi hakuri dan zai fuskanci kalubale. Shi yasa Allah ta'ala yace fasbir sabaran jamila, fasbir sabaran jamila, kayi hakuri, hakuri mai kyau. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك وتبتل واصبر لحكم ربك وتبتل إليه تبديلا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كي يحقني كما يدئ أموانك من ين أنبا وصوما سكي يحقني. كي يحقني ذاك فسكن تكالوبني to irin yadda suka fuskanci kalubale a gwagwarmayar da suka yi tayi na tabbatar da gaskiya, to kai ma ka yi hakuri zaka ci gaba da fuskantar matsaloli. Hakanan Allah ta'ala ya ce masa wasbil hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, kai hakuri dangane da hukuncen ubangijinka, lalle kai kana kan idanun muna ganin abin da ke faruwa da kai, kai hakuri lokaci zai zo. Haka Allah ta'ala ya ce masa wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila, kai hakuri game da mu wato miyagun maganganun da suke fada a kanka, ka kaurace musu kauracewa mai kyau, alhajrul jamil. Hakanan ya ce masa isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana dauda zal aidi innahu awwab, kai hakuri game da abubuwan da suke fada a kanka, ka tuna bawanmu annabi dauda ma'abucin karfi nazartarwa da karfin kwakwalwa da karfi na basira, innahu awwab, lalle shi ya kasance mai komawa ne ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki a kanke dai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul, a cikin suratul hud bayan ya bashi labarin annabawa Annabi Nuhu, Annabi Hud, Annabi Salih, ya ta bashi labaran annabawa, ya bashi labarin Annabi Musa a karshe, sai kafin ya rufe suran ya ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada, duk wannan labaran da muke baka na annabawa muna baka abin da zamu tabbatar da zuciyarka ne, mu dakar da kai, muna so ka dake ka tsayi tsayin daka, kai hakuri ka jure akan wannan muhimmin aikin da Allah ta'ala ya dora maka. To wannan shine abinda wato daga cikin abinda Annabi Musa alaihi salam shi ma ya roki Allah cewa ya sauke masa wannan al'amarin, ya kawo masa wannan al'amarin ya zanto da sauki, ya ce wahlul uqdatan min lisani, ya Allah ka warware daurin da yake harshe na, ka warware arrakata ko kuma al'ujma, ka warware ana wanda yake harshe na ta yadda bana iya magana wato cikin tsari ko kuma magana wacce take daidaitacciya, sai ina yi ina kwangaba kwambaya, ina yi ina ana akwai matsala a cikin magana na a harshe na akwai lalura, gashi kuma ka bani sakon in je in ma mutane bayani, ka zabe ni. Allah ta'ala ya zaba Annabi Musa tare da ya san yana da wannan matsala, kuma Allah ya san cewa zai bashi wannan aikin kuma ya bari matsalar ta faru da harshensa, dan haka ya ce ya Allah ka warware kulli wanda ke harshe na, ko dai uqdatan min lisani, ka warware gaba ɗaya kullin da ke harshe na ta yadda magana na zai kuma sanka salin alin sakon ya rika isa yadda nake so in yi bayani, a rika fahimtata, ko kuma a cikin wato uqdatan min lisani wani bangare wato guda ɗaya a cikin daure-dauren da ke cikin harshe na, to koda guda ɗaya ka warware min ta yadda magana na zai samu ƙarin fitowa fili, mu samu ƙarin quwwatul ilqa, mu samu ƙarin iya isar da sako da iya bayani. To me ya faru, ya aka samu, ta ina aka samu harshensa ya samu matsala? Idan ka karanta aljami li ahkamin qur'an na Abu Abdullahi al-Qurtubi zaka samu ya rawaito asali daga Abdullahi ibn Abbas cewa lokacin Annabi Musa alaihi salam yana karami da ya taso a gidan Fir'auna bisa kaddara cikin kaddarar Allah madaukakin sarki, wanda ayoyi a gaba Allah madaukakin sarki zai tuna ma Annabi Musa irin ni'imar da yi masa, in mun kawo nan wurin ma ƙara bayani dalla-dalla. Amma dai Annabi Musa alaihi salam ya rayu ne ya taso a gidan Fir'auna bisa dalili cikin dalilai, yana karamin yaro a gidan Fir'auna, wata rana suna wasa tare da yara, dama a ka'ida na Fir'auna, ka'idan mulkin Fir'aunanci, to yanka Annabi Musa ya kamata a yi, amma sai ya shiga cikin cetan matan ainihin Fir'auna din ta nema masa ceto cewa su mai da shi dan su a kyale shi wannan yaro haka bai kamata a yanka shi ba za su rike shi a matsayin da dan haka yana karami yana gaban Fir'auna yana ci ana cike da shi a cikin dukiyar gwamnati ana ciye da shi ana tufatar da shi ana masa gata yana ganin yadda ake hidimomin mulki ya san sirrin gidan Fir'auna dan haka yana karami yana gaban Fir'auna kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya ainihin ambata sai wata rana kawai ya koda ma Fir'auna mai ya sa hannu ya koda ma Fir'auna mai ya fisgo gemun Fir'auna kai wannan al'amari ya girgiza Fir'auna a gaban jama'a ya koda masa mai ya fisgo gemun sa Fir'auna ya ce kai wannan yaron makina ne wannan yaron ba dai ba akwai wani ba karkashin yaron nan akwai matsala dan haka yayi nazari ya gano cewa yaron nan sai ya kashe shi duk yanda aka yi yaron nan akwai na al'amari mai girma akwai alamu na adawa a tattare da yaron nan kuma kar wani abu zai zo faru a kamar da yaron nan a nan gaba gaskiya zai batar da yaron nan ya gama nazari cewa zai batar da Annabi Musa gashi kuma karamin yaro ne matansa Asiya ta zo ta roƙa masa alfarma ta ce wannan yaro ne karami yara kowane akwai irinsa akwai yanayin tasowansa wani yaron mai kiriniya ne mai kinji ne da kazar-kazar wani yaron kuma yakan taso ka ganshi salin alin silaka-silaka za ka ganshi cikin natsuwa a koda yaushe kowane ɗaya daga cikinsu yana da nashi fa'ida in ka ga yaro yana da kazar-kazar yana da kuzari yana da kai komo tana da sasa fa'idar in ka ga yaro cikin natsuwa ya taso na tsatse shi ma yana da nashi fa'ida in kana neman bayani dalla-dalla ka nemi malaman tarbiyya dan haka ta ce wannan karamin yaro ne yanayin tasowarsa amma in haka ne a yi masa jarabawa a gani aka yi masa jarabawa aka ce to wani jarabawa za a yi masa aka samu waɗansu mazubai guda biyu ɗaya aka sa garwashin wuta yana shiki yana walwali ɗaya kuma aka sa minti ko wani abu da yara suke amfana da shi Annabi Musa alayhis salam aka ajiye masa a gabansa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya rawaito cewa mala'ika Jibrilu sai ya ɗauki hannun Annabi Musa ya ɗora akan ainihin wannan garwashin wutar ya ɗauka yana ɗauka ya jefa a baki hannunsa ya ƙone sannan kuma harshensa shi ma ya ƙone sai zama wannan ƙonewan da ya yi a harshensa ya sanya ko da ya taso ya fara magana maganarsa sai tana yin ana-ana tana fita ba daidai ba ka karanta aljami'u li ahkamil qur'an al-imam al-qurtubi haka nan ka karanta jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an na abu ja'far ibn jarir ibn tabari shi ma ya rawaito waɗannan riwayoyin daga sa'id ibn jubair daga mujahid daga suddi daga dama daga cikin tabi'ai cewa wannan shine abin da ya faru da harshen Annabi Musa ya zama cewa maganar sa ba ta fita shi yasa a nan wurin da Allah ya aike shi ya ba shi sakon da yana da bukatun a rika bayani sai ya ce ya Allah ka warware wannan kullin da ke harshe na wanda magana ta ba ta iya fita sannan Annabi Musa sai ya ci gaba da cewa waja'alli waziran min ahli na'am
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري
أشدد به أزري
وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا
Hola,
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
النبي موسى عليه السلام يتشي قبدا الدعاء ينا قبدا شرم الله جاموانسا ينا روحهم الله تي مقودة آغة جيدة قريشي سيتشي واجعل لي وزيرا من أهلي يا أبيدي تسن يا من متي متي دقشكي إيالينا dagacikin ƴan uwana kaga annabi Musa yana da zumunci yana da san ƴan uwa da dangi yace waj'alni waziran min ahli ya Allah ka sanya mun mataimaki daga cikin ƴan uwana sai ya bada zabin ma ya Allah ga wanda nake so ka zaba Haruna afi ya Allah ka zaban mun Haruna dan uwana yayana ya Allah ka zaban mun shi ka hada mu tare da shi ushdud bihi azmi ka karfafe ni ka karfafu biwana da annabi Haruna wato da Haruna shi ma ka zabe shi ka aike mu tare kamar yadda shi annabi kamar yadda shi manzo ka hada mu tare mu tafi mu isar da wannan sakon wa shiriku fi amri ka sanya shi tarayya da ni a cikin al'amarin annabtan nan da ka dora mu manzancin nan da ka dora mu shi ma ya Allah ina roƙon ma dan uwana Harun ina roƙon ma yayana Harun ya Allah ka sanya shi shi ma ya zama annabi ya musharaka da ni a cikin wannan zabin da kai mun kai nusabbihaka katiran sai inda zamu samu ƙwarin biwa da taimakon juna mu riƙa yi maka tasbihi mai yawa wa nadhkuraka katiran sannan mu riƙa yawan ambatanka muna taimaka mu juna har ana da buƙatuwan taimakon juna kenan a cikin ibada wane karfafu wane wane taimaki wane wane ya mawana nasiha wane in ya ga wane na wani abu ya taya shi a cikin al'amarin addini dan haka ka hada mu da annabi da Haruna dan uwana shi ma ya zanto yana musharaka da ni a cikin wannan sakon shi ma ya zama annabi kamar yadda ka zabe ni ka aike ni ya Allah ga dan uwana Haruna dan mu samu ƙwarin gwiwa ni maka ibada mu samu ƙwarin gwiwa maka tasbihi mai yawa mu samu ƙwarin gwiwa ambatanka ambato mai yawa innaka kunta bina basira lalle kai ka kasance mai gani ne game da mu kana kallon mu yayi wannan addu'a a cikin suratul qasas yace wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون يا الله دان uwana Harun yafi ni azancin magana yafi ni fasahan zance yafi ni iya magana ka aike shi tare da ni da ka ya roƙa ma dan uwansa shi ma ya zama annabi ashe kenan yana da wani dan uwa sunan shi Harun Al-Hafiz Ibn Kathir a cikin tafsirin sa ya ambaci afar da dama wanda ke tabbatar da cewa annabi Musa yayan wato annabi Haruna yayan annabi Musa ne yayan shi na jini uwa ɗaya uba ɗaya yayan sa ne na jini uwa ɗaya uba ɗaya kamar yadda ake da Musa ibn Imran haka ake da Harun ibn Imran yayan sa ne shi Haruna aka fara haifa kafin annabi Musa har ya ambaci asali da ke tabbatar da cewa Fir'auna ya karrara ya riƙa yanka ƴaƴa maza idan aka haife su cikin al'umman Banu Isra'il to ga shi kuma su suke musu aikace-aikace a cikinsu suke da almajirai da masu musu kwasan shadda da masu musu noma da masu musu kaza to ana ta kashe su sai suka ji tsoron to idan yanzu aka gama kashe su suwa za su riƙa musu noma suwa za su rika musu direba suwa za su rika musu faskare suwa za su rika musu ayyuka ne da gobe na ƙarfi sai suka ce a ka karar da su sai aka ce to wannan shekaran duna mijin da aka haifa a kabilan Banu Isra'ila a yanka shi shekara na gaba kuma duk wanda aka haifa a kyale shi sai ana ba da tazaran shekara ɗaiɗai sai ya zanto annabi Haruna alaihi salam an haife shi ne a shekaran da ba shekaran yanka ba don haka bai fuskanci wata ƙalubale ba ya rayu a gidansu tare da mahaifiyarsa ya rayu a gidansa tare da mahaifiyarsa a cikin al'umman Banu Isra'il amma yayansa ne shi kuma Annabi Musa alaihi salam da aka tashi haifansa sai aka haife shi a daidai shekaran da shekaran yanka mutane ne wannan ne ya kawo dole Allah ta'ala ya samar da dabaran da za a samar da Annabi Musa bisa hikimarsa bisa kaddarawansa Ubangiji ta'ala ya samar da yanayin da Annabi Musa zai rayu har ya kai inda ake so ya kai wa nuridu anna munna 'ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahum minhum ma kanu yahdharun. Allah ya ce mun daura kamaran sai mun isar da abinda muka yi niyya dan haka na Allah ya samar da yadda ta dulle da Annabi Musa alaihi salam ba tare da an kashe shi ba. To yanzu ya ainihin tabbatar da cewa yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa masa Annabi Harun shi ma ya kasance tare da shi. Da ya gama waɗannan addu'o'in qala qad utita su'laka ya Musa. Allahu akbar. Allahu akbar. Da ya gama wannan addu'an Allah ya ce qad utita su'laka ya Musa. Ya Musa, duk wannan abin da ka roƙa an baka. Ko dai ba a ce ni ba. Ka ga shi Allah na karban addu'a. Qala qad utita su'laka ya Musa. Yace lallai an riga an zartar da bukatanka. An karɓi roƙonka. Duk za a biya maka bukatanka ya kai Musa. Lallai Allah yana son Annabi Musa. Lallai Allah yana mutunta Annabi Musa. Lallai Allah yana daraja Annabi Musa. Kun rafa ya roƙa ma dan uwansa annabta. Ya roƙa ma dan uwansa manzanci. Dama cikin kaddarawar Allah ya kaddara cewa Annabi Haruna shi ma annabi ne manzo. Amma menene sanadiyar kasancewar shi annabi manzo? Alfarma dan uwansa kaninsa ya roƙa masa cewa ya Allah ga dan uwana nan. Allah kuma ya yarda ya ainihin zabar masa wannan dan uwa ya hada shi tare da shi. Yace masa sana shuzu abu zaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yusiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun. An karbi wannan bukatun naka ku tafi da kai da Haruna ba abin da zai faru da ku in kun je za ku ci nasara a cikin wannan tafiyar. Allah ta'ala ya sanya musu albarka ya karfafa gwiwansu tun daga nan wurin Haruna shi ma ya zama annabi ya zama manzo. Jama'a musulmi a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta wannan addu'o'i da Annabi Musa alaihi salam ya gabatar akwai waɗansu matsaloli da ya kamata a lura da su wanda insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za mu la'akari da waɗannan karantarwa da fa'idoji da waɗannan ayoyin da izina da suke karantarwa a cikin wannan addu'a ta Annabi Musa alaihi salam. Dama abinda muka fi mai da hankali a cikin wannan tafsirin shine tasirantar da ayoyin Al-Qur'ani da zukatanmu da rayuwarmu. Kasancewar Al-Qur'ani littafi ne na shiriya, littafi ne kundi kyauta mafi girma da Allah Maɗaukakin Sarki ya ba al'ummar musulmi, mu'jiza mafi girma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Annabi yake tinkaho da ita, wanda mu ma musulmi muke tinkaho da shi. Al-Qur'ani ne girma. Shi yasa lokacin da aka goranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba bashi mu'jiza irin yanda aka ba su Annabi Musa ba, Yahudawa wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih, suka ce yaya ba a saukar masa da mu'jizoji irin na Annabi Musa ba. Annabi Musa na da sanda, yana sanya hannunsa ya fito yana walƙiya, yana da mu'jiza kaza da kaza, ya shi bai da ko daya? Annabi Isa yana rayar da matattu da izinin Allah, yana warkar da marasa lafiya da izinin Allah, to ya shi ya zo hannu rabbana atina wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Allah sai ce qul innamal ayatu indallah. Ka ba su amsa cewa mu'jizoji suna wurin Allah ne, in ya ga dama sai ya bayar. wato ana nufin cewa maganar da kuka yi ba za ta sa a yi ba. Allah ta'ala ya mayar musu da magana, ya yi musu raddi. Allah shi ke ba da mu'jiza. Qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ka ce musu ni fa kawai mai wa'azi ne, ni fa ba kowa bane face mai wa'azi, ba ni ne ke dukan kirji in zo da ayoyi ko mu'jiza ba. Shi ma annabi Musa da kuke magana ba ya da kirji ne ya kirkiro mu'jizan ba, masha Allah yayi. Annabi Isa shi ma duk tarin mu'jizojinsa, wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah, bi idhnin Allah, wa ubdi'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Daka da idhnin Allah ne duka yake yi. Annabi baya bugan kirji yazo da mu'jiza. Sai Allah ya ce musu awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim la ilaha illallah. Yanzu su bai ishe su ba, gayi nan mun saukar maka da littafi ana karanta musu. Ya subhanallah. Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim. Wani irin mu'jiza suke nema? Me kuma suke nema? Yanzu su bai ishe su ba, gayi nan mun saukar maka da littafi ana karanta musu. Ai duk abin da suke nema yana ciki. Inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Lalle cikin saukar da Al-Qur'ani akwai tausayawa daga Allah madaukakin sarki, akwai tunatarwa, akwai nuna kauna daga Allah madaukakin sarki ga mutane waɗanda suke da imani, suke son komawa zuwa ga Allah, suke neman gaskiya, suke neman gamawa lafiya, suke neman rayuwa mai tsafta, rayuwa mai daɗi. To a cikin Al-Qur'ani Allah ya kimshe musu dukkan wata hanya da za ta bulle da su, ya rage nasu ko su bi ko su buruz da shi su ci gaba da harkar gabansu. Abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ta'ala ya gafarta mana. Muna tawassuli da wannan zama, muna addu'a dukkan mamatanmu da suka ga mu gidan gaskiya, Allah ka gafarta musu. Dukkan marasu lafiyan cikin mu, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiyan muke kai komo, ya Allah ka ƙara mana lafiyan, ka sa ya amfani mu wurin ibadanka. Dukkan masu sana'an mu, Allah ka sanya albarka cikin sana'arsu. Ma'aikatan mu, Allah ka sanya albarka cikin albashinsu. Manoman mu, Allah ka albarkaci gonakinsu. Makiyayan mu, Allah ka albarkaci dabbobinsu. Dukkan wanda ya kama wata hanya yake nema daga arzikin Allah, daga falalan Allah, ya Allah ka aika masa da arzikinka cikin wannan hanya tasa. In ba ita bace mai kullewa, Allah ka haskaka masa, ka cinta masa tunanin hanyar da zai bi ya samu rufin asirinka. Ya Ubangiji, dukkan abin da ya dame mu, Allah ka mana maganinsa. Wannan hali na kunci da damuwa da talauci da yunwa da fatara da mawuyacin hali da ake fama da shi a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi, ya Allah kai ne Ubangijin Rahma, kai ne Ar-Rahmanur Rahim, kai ne Rabbul Alamin, kai ne Ar-Ra'ufur Rahim, kai ne Al-Mannanul Wahhab. Ya Allah, muna tawassuli da dukkan sunayenka madaukaka da sifofinka tsarkaka. Ya Allah, ka waye mana, ka janye mana halin da muke ciki na kunci da damuwa. Ya Allah, ka kawo mana sauki. Allah ka kawo mana farin ciki. Allah ka shigar mana da farin ciki da walwala da nutsuwa da kwanciyar hankali. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu